Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan yiwuwar barkewar kwalara saboda yanayin damina da ake ciki yanzu.
In aka je ba a zubar da shi yanda ya kamata ba, lokacin damina ne ruwa zai kwaso da shi ya dawo da shi gari, kuma shi ruwa ba shi da iyaka, musamman in babu hanyoyin da ruwan zai bi ya fita. Saboda haka zai zo ya bata ruwa ko kududdufi ko rijiya ko makamantansu.
Zara, wato kin sai yanzu damina ya shigo kenan.
Haka ne.
Ga hukumar lafiya ta ƙasa na NCDC ta sanar cewa akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan Najeriya.
A dan haka ne, a yau wakilin sashen Hausa a Kano, Muhammad Kwari, ya tattauna mana da likita akan wannan batu.
Saboda Kano na cikin ɗaya daga cikin
yankunan
da aka ce hakan zai faru. To muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook duk a cikin shirin yau da gobe.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce yayin da hukumar lafiya ta ƙasa NCDC ta sanar cewa akwai yiwuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan Najeriya, waɗanne matakai kuke ganin ya kamata ku ɗauka domin kare kanku da al'umma daga kamuwa da cutar? Ba kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wan Rabi'u Nuhu na Bukka, inda ya ce assalamu yau da gobe ikon Allah, tsafta cikin addini. Na farko, ruwan sha mai kyau da lafiyayyen abinci da kiyaye muhalli. Da fatan Allah ya kiyaye mu da iyalanmu baki daya, ku tashi lafiya.
Sai daga Ibrahim Sulaiman Machika daga jihar Kebbi, karamar hukumar Bunza, inda ya ce ya kamata ana wayarwa da mutane kai, musamman mutanen karkara, akan tsafta tar muhalli, tsaftar ruwan sha da kuma tsaftar abinci.
To sai kuma amsar mu ta gaba daga Bulama Bulama Gashu, shi kuma yace assalamu alaikum yau da gobe, barkamu da warhaka, da fatan an yi sallah lafiya. To bayan haka masu iya magana dai na cewa wai ko kana da kyau ka hada da wanka. Ya kamata al'umma su kula da tsaftace muhalli sosai don kaucewa cutar kwalara, wato annoba, don kuwa rigakafi yafi magani. Allah ya mana tsari da ita dan albarkan annabi. To amin.
Sai daga Babani Basko Azari, inda yace ni a gani na kamata yayi hukumomin lafiya su hada kai da sarakunan gargajiya da masu anguwanni domin wayarwa da al'umar da suke jagoranta kai yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta.
To sai kuma amsar hadin gwiwa daga wurin Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Hassan Ibn Sani Wacakal daga jihar Yobe Najeriya, inda suka ce babbar hanya da zamu bi domin kare kanmu da ma al'ummominmu daga kamuwa da cutar kwalara shine kula da tsaftar muhallanmu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai daga Usman Kasim Kiringin mazaunin kasar Libya, inda yace to da farko dai gwamnati ta gaggauta daukar matakin da ya dace domin magance wannan annobar cuta ta kwalara a sassan Najeriya.
To sai kuma wani amsar hadin gwiwan daga Aminu Adamu Malama Dori da Adamu Habu, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah, hakika akwai bukatar
buƙatar al'umma su dauki matakan tsaftace muhalli da kuma abinci domin magance fargabar kamuwa da wannan annoba ta cutar kwalara. Sai amsa daga Sani Musa Abubakar dan Zango inda yace salam yau da gobe matakin da ya kamata mutane su dauka shine tsaftar muhalli da abinci. Allah ya kare mu amin. To sai kuma amsar Suleiman S Fulani Huragirki inda yace assalam yau da gobe daga jihar Sokoto ya kamata a kiyaye a duk lokacin da za a yi amfani da hannu zuwa ga baki ya dace a samu ruwa a wanke hannu da sabulu zai kawo saukin kamuwa da cutar kwalara. Allah ya kare mu amin. Sai amsa daga Imrana Abdullahi Tugno DC Washington movie inda yace yau da gobe tsafta ita ce jigo tsaftar muhalli tsaftar jiki da kuma ta abinci musamman ruwan sha domin an fi kamuwa ta ruwan sha wannan shine ya kamata mutane su yi kokarin kiyayewa. Sai kuma amsa na gaba daga Isa Bakanikin waya Sadam daga jihar Kebbi inda yace salam yau da gobe abinda ya kamata al'umma su yi don kare kai daga kamuwa da cutar kwalara shine tsaftar muhalli da abinci da kuma ruwan sha sannan in za a ci abinci a tabbatar an wanke hannu da baki ku tashi lafiya. Sai daga Bashir Abubakar Karre daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau Karre World inda yace yau da gobe ya kamata hukumomi su miƙe tsaye gurin fadakar da mutane su dinga tsaftar muhalli. Ina ganin idan akai haka za a cimma nasara gurin magance kamuwa da wannan cuta. To sai kuma amsar Ibrahim Umar Ruba daga Adamawa inda shi kuma yace babban mataki da ya kamata a dauka shine tsaftar jiki muhalli da abinci da abin sha. Sai amsa daga Shuaibu Zidane inda yace salam yau da gobe da farko dai addu'a sannan kuma gwamnati da mu al'umma mu tashi tsaye mu hada hannu domin yakar wannan cuta saboda mu gudu tare mu tsira tare in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira. Sai kuma amsar Abdullahi Laki Funtuwa inda shi kuma yace salam yau da gobe ya kamata mu dauki matakin kaucewa kamuwa da cutar kwalara ta hanyar tsaftace abubuwa da zamu ci tare da gyara magudanan ruwa a cikin gida da waje. Sai daga Dauda Garba Baushi Age da Muhammad Sadi dan Hausa inda suka ce ya kamata hukumomin lafiya da su tashi tsaye don magance wannan cutar. To yanzu kuma sai amsar mu ta karshe daga Sani mai langelange ya wuri inda shi kuma yace ba shakka matakin dai bai wuce na tsaftace muhalli da kuma tsaftace ruwan da muke amfani da shi ba da fatar Allah ya tsare mu da iyalanmu daga wannan cuta mai kisa. To mun gode ku ci gaba da amsa mana da tambayoyin mu. Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari domin jin tattaunawar sa da Dr. Usman Muhammad na asibitin koyarwa ta Amina Kano.
Dr. Usman, hukumar kula da cututtuka da takaita su ta kasa ta wata kididdiga da ta hasashen cewa a wannan damuna za a iya samun karuwar wato cutar wannan kwalara a tsakanin wasu sassan kasar nan musamman ta yi magana a jihohin Zamfara da Bauchi da kuma Kano. A takaice a dunkule ku za ka fahimce mana yaya ne ita yanayin wannan cuta ta kwalara.
To ita a takaice a Hausance ana cewa kwalara kaman cuta amai da gudawa sannan kuma akwai kwayar cuta wanda a likitance sai ka same ta bayan misali mara lafiya ya zo da rashin lafiya amai gudawa sannan ka dauki bayan gida an gwada an tabbatar cewa ita ce sannan zaka ce mutum yana da amai da gudawa na cutar kwalara. To ita wannan kwayar cuta ana samun ta ne mafi yawanci a tsakankanin yara kanana zuwa dattijai wanda suke da shekaru da yawa amma ba yana nufin akwai shekarun da ba za a iya samu ba. Kuma hanyar da ake kamuwa da ita shine ta rashin tsafta ko kuma in ce mutum ne ya sha ruwa wanda yake gurbatacce ko kuma a'a ya ci abinci wanda yake ya gurbata da ita wannan kwayar cutar. Har ila yau za ka iya samun shi a tsakankanin mutanen da za su iya zuwa bayan gida su fito ba tare da sun wanke hannunsu ba. Sannan kuma akwai nau'in mutane kamar misali yadda muka ce masu shekaru akwai wani sinadari da cikin mutum yake samarwa. Mutum ya ci abinci yana tafiya daga makogoro ya yi ƙasa ya je ciki to a ciki akwai sinadare da wannan ciki halittar ciki take samarwa sinadari na acid to mutanen da suke da matsalan isasshen wannan acid din sukan kamu da wannan kwayar cuta ma'ana abin da nake so in ce shine in misali mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci wanda yake ya gurbata da wannan kwayar cuta ba lalle ya kawo kwayar cuta ba sai ya kai yawan da ya fi karfin garkuwar jikin mutum
to amma ta yaya ne kai tsaye misali a gida kafin na je asibiti zan iya gane cewa wannan amai din nan da gudawa wannan da yaro yake ko wani babba ko wani mutum a gida alama ce ta wato amai wato kwalara kuma me zan yi
to kaman mu a likitanci akwai kalan gudawa zaka gani kaman misali yau mutum ya dafa shinkafa an tace ruwan saboda haka yanda ake amfani da shi domin fadan wannan ma'anan amai da gudawa na kwala yana yakan zo da kaman shi bayan gidan ko kuma gudawan takan zo da kaman an dafa shinkafa ta dafu an tace ruwan saboda haka wannan shine amma akwai ma'ana
wato wannan ruwan shinkafa
yawa wannan ruwan shinkafa kuma mutum yana yin shi ne da yawa ainun yakan zo da amai amma ko ba amai
kamar an bude ruwan famfo
kamar an bude famfo sannan kuma yakan zo da kaman kalan wannan ruwan shinkafan da aka tace sannan kuma a gida mutum kawai in yana amai ko guda ya kamata a ce a je asibiti saboda haka ko kana tunanin kwalara ko baka tunanin kwalara in dai mutum yana amai ko amai da guda abin da ake bukata shine a je asibiti
la'akari da yanayin mu wato cibiyoyin kula da lafiyar suna da nisa ko da a cikin birane ne ma zaka ga daga anguwar da watakila asibiti yake zuwa anguwar da nake zaune akwai tazara kuma akwai abin da kuke cewa kaman first aid sannan in ka duba karkara ma musamman wani garin gaba ɗaya ma zaka ga babu wata cibiyar lafiya sai an yi tafiya mai nisa da haka idan haka ta kasance wannan matsala ta gudawa matakin farko kafin a kai ga asibiti me za a iya yi wa shi marar lafiya a matsayin wato agajin gaggawa
to hakikanin gaskiya shi amai da gudawa yakan zo da ainihin kaman ruwan da yake fita daga jikin mutum yayi yawan da abinda ake bukata shine da gaggawa mutum yana yin gudawan nan a tafi da shi asibiti saboda haka a gida gaskiya first aid to za a iya taimakon gaggawa za a iya ba mutum ruwan gishiri da siga amma fa wannan bai kai yawan da zai rike rayuwar wannan mara lafiya da yake amai da gudawa babban abu shine asibiti kuma abin da na sani shine mafi yawanci yanzu tun shekaru da yawa da suka wuce tun kafin around shekara 1970 zan ce 1970 kasa a kasar nan an yi asibitoci kanana da in ka je yanzu misali in ka dauki garuruwa zaka ga kusa da kusa ba za a rasa asibiti ba dan karami wanda za a ci wani lokaci shaka tafi da makamantan
su amma zaka tarar da cewa ba ma jami'an kula da lafiyar ko kuma ma lokacin sun tashi tunda zance ne na a zo da safe sannan kuma a tashi da yamma gudawa kuma ta faru da magariba ko tsakar dare
to kamar yanzu a hakikanin gaskiya akwai asibitocin nan suna nan to amma kamar yanzu akwai abubuwa da gwamnati take zuwa da su kamar yanzu akwai kwanan nan akwai wani abu wanda ake so a dauka mutanen gari misali wanda suke zaune sun danyi makaranta za a koya musu abubuwa yanda za su gane cututtuka kuma in aka yi wannan za a tabbatar da hanya da za su kai mara lafiya asibiti saboda haka gwamnati na kokari tana yunkuri ta bangaren gano irin wannan matsaloli wuraren da ba su da wannan ko kuma a cike da matsala ko kuma ko da akwai wanda in an yi din saboda za a iya samun rashin lafiya amma ba kowa ne zai iya gane cewa wannan fa rashin lafiya kaza ce
so ka bayyana mana yanayin da za a iya ganin watakila ita amai da gudawa take ko kuma kwalara watakila kula kai mana karin haske game da abubuwan da suke sabbaba ta mutum ya samu kansa a cikin yanayi na kwalara
to kamar yanzu mun yi bayani a baya na farko misali mutum ne ya yi je ban daki ya yi bayan gida ya fito ba tare da ya tsaftace hannun shi ba ko kuma a'a ruwa ne yara suka je suka yi kududdufi suka yi wanka ko kuma a'a wasu sun je bayan gari sun yi bayan gida an yi ruwan sama
ya kwaso wannan ruwan ya kawo shi kududdufi kuma mutane sun dauki ruwan nan sun zo sun sha shi ko kuma a rijiya ce aka yi a kauye ba a yi ta yanda ya kamata ba domin mu a likitance akwai abubuwan da muke duba kafin mu ce wannan rijiya ta kai a dauki ruwanta ayi amfani da shi ba tare da shakkun ko za ta kawo kwayan cututtuka ba saboda haka rashin wayannan zai iya sawa bayan gida an yi shi an ya taho ruwa ya kawo shi cikin gari ya sa shigar da shi inda mutane suke zuwa su dau ruwa su sha bayan sun sha kuma zai iya kawo wannan
kwayar ita wannan rijiyar ku alkitance ka ce ku alkitace akwai yadda ake tsara rijiya har ma ku amince cewa dan adam ya amfani da ta wace ya fasalanta ki
na farko ana la'akari da akwai dan siminti da ake sawa yayi tsayi akalla inci kusan 2 sannan kuma daga cikin ta ana so a samu concrete wanda za a sa na siminti yanda koda akwai hanyar da kankare za a sa shi ma wanda koda akwai wuri ruwa ya taho ba zai billata cikin wannan kankaren bai bata shi sannan kuma ya kamata a ce akwai murfi sannan akwai kuma ko guga ko bokiti wanda duk lokacin da aka zo za a dauka ruwan nan ayi amfani da shi to haka ya kamata rijiya kaga ba murfi kuma babu wannan concrete ruwa zai iya baci da abin da zai iya kawo cuta bayan cholera da wasu abubuwa ma
cibiyar dakile ya do cutuka ta Najeriya ta ce za a iya samun karuwar wato ita wannan cuta ta cholera a cikin wato wannan yanayi na damuna duk da cewa cutar bata bar Najeriya ba kuma dama ana fama da ita amma ta ce alƙalman akwai yiwuwa za su karu saboda shigowar damuna menene alaƙar yaduwar wannan cuta da yanayin damuna
to kamar shi yanayin damuna yanayi ne da za a iya samun kaman ambaliya sannan kuma hanyoyin ruwa za su iya toshewa yanda ruwa ya zo ba zai bi hanyar ruwan ba ya fita ya je inda ya kamata ya tafi ko bayan gari ko makamantansu har ila yau lokacin damuna ne lokacin da za a yi ruwa da yawa kuma zai iya daukan bayan gida da aka yi a gari a bayan gari ya shigo da shi gari ya shigar da shi ma rijiya misali in ba a yi ta yanda ya kamata ko gida ma ya bata ruwan an aje shi
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu kammala hiranmu da Mahmud da Dr. Usman bari mu dan shakata da wannan wakar
har ila yau a lokacin damuna lokaci ne da yara zaka gani musamman a karkara za su je kududdufi su yi wanka wasu su yi bayan gida wasu su yi fitsari a ciki da makamantansu sannan kuma misali a ce a gari a ce suna da shadda saboda haka an kwashi masa ko kuma in ce masai an kwashi an fita da shi bayan gari akwai yanda ya kamata a ce an zubar da wannan bayan gida saboda haka in aka je ba a zubar da shi yanda ya kamata ba lokacin damuna ne ruwa zai kwaso da shi ya dawo da shi gari kuma shi ruwa ba shi da iyaka musamman in babu hanyoyin da ruwan zai bi ya fita saboda haka zai zo ya bata ruwa ko kududdufi ko rijiya ko makamantansu sannan kuma mutane za su yi amfani da shi su sha wannan zai iya kawo wannan kwakwaye cuta mutu ya kamu da shi
alaƙar ita cholera kenan da yanayin damuna
ta kware ko
to yanzu idan ya zama cewa misali ga matakai da aka dauka na watakila karewa yanayin tsafta da kai magana cewa iya ɗaya daga cikin abubuwan matakan kariya idan ya zama na zo asibiti me ya kamata kuma na kiyaye da shi wato bayan da watakila likita ya gani
to wato shi karewa daga irin wannan ko ba ita ba ma kowane rashin lafiya abu ne da yake buƙatar kai da ni da gwamnati da kowa da kowa misali in muka dauki kowa yana da gudunmawa da zai bayar domin a tabbatar cewar an kiyaye wannan kwayar cuta kamar yanzu a gwamnati mun yi magana cewar gwamnati amin kamar misali ruwa da rijiya da makamantansu ko da a ce gwamnati bata kawo muku ruwa ba to ya kamata a ce akwai tsarin cewar in dai za a yi rijiya a kauye ko su ne za su hada kudi su yi ko da kansu za su yi to a yi ta yanda ya kamata yanda za su kare kansu daga kwayan cuta saboda haka a yi rijiya yanda ya kamata yanda za ta samar da ruwa gwamnati za ta iya yin doka da za ta samar da ruwa a ko ina a ko ina har yanda za a tabbatar cewa babu wannan kwayar cutar.
Mutum za iya kamar mutane ka iya amfani da wasu sinadarai misali wata kila na kashe kwayar cutuka kafin su amfani da ruwa misali?
To ka san shi abu ne da akwai yanda ya kamata ayi amfani da shi. Akwai yawan shi, akwai sinadarai da ake da su wanda za su kashe kwayoyin cuta, amma abu ne da yake bukata sai ka auna yawan ruwa, ka auna yawan shi wannan magani da makamantansu. Saboda haka ba abu ne da zamu ce kowa ya je ya dauki ruwa a kududdufi da yake ya baci ya sa wannan sinadari ba domin ya kare kanshi. Saboda haka babban abu, muna da rijiya, rijiyar nan a kula da ita a samu ruwa mai kyau a sha.
Idan aka kai mutum asibiti galibi musamman saboda idan abin ya yawaita zaka ga ba ko wadannan marasa lafiya bane ake bar ake kwantar da su, ya kace likita ya gansu a ya rubuta magani ya faɗi kuma yadda za a yi daga baya kuma su tafi gida. Yaya ya kamata mu'amalanci mutanen da ake zargin suna da wannan cuta ko kuma aka tabbatar da su sun kamu da ita cutar kwalara misali?
To a hakikanin gaskiya ita kwayar cutar gaskiya tana da zance yanzu nan mutum zai iya kwasuwa da ita. To kaman aka tabbatar da cewa mara lafiya yana da ita wannan rashin lafiya, su ma'aikatan asibiti za su yi magana kuma za a kula wajen yanda za a tsaftace in yayi gudawan nan, yanda za a tsaftace gudawan nan a lokacin da ake kula da shi da kuma ko an sallame shi daga asibiti. Sannan kuma dama mara lafiya yana kwance a gadon asibiti, ba za a ci abinci tare da shi ba. Sannan kuma in ka taba ko gadon shi ko katifa shi ko me ya kamata a je a tsaftace hannu yanda ya kamata kwarai da gaske,
a wanke hannu.
Sannan kuma za a yi kokari a nemo taya ne ake tunani, in abinci ne, in ruwa ne, to ina ne, menene ainihin hanyar da shi wannan mara lafiya ya kwasu da wannan cuta, domin a yi a dauki matakin da ya kamata.
Mara idan aka waye gari mutum ya kamu da wannan cuta, ya zama wajibi kenan ga mutanen gidan su bididdige su ga me ya sababa masa wannan yanayin
shi. Kaman in suka gani za su je asibiti, a asibiti ma likita sai ya gani, ya duba, ya yi gwaje-gwaje, ya yi bincike kafin ya tabbatar cewa ita ce. Saboda haka su mutanen gida ba za su iya cewa wannan kwalara ba ne ko kuma cuta amai da gudawa ne na kwalara, sai har a asibiti an yi, a asibitin ma sai an ɗauki gwaji na bayan gida, an kai an gani an tabbatar da ita, sannan za a ce ainihin amai da gudawa ne na kwalara.
Kamar wannan bayanin yana nuna cewa akwai wasu cutuka kenan da suke kama da kwalara misali, tunda yawanci mu misali a karkarance ko a cikin gari zaka iya kawai da mutum ya fara amai da gudawa kuma irin wannan mai sululu din kawai ana cewa wato kamar yanayin kwalara, amma wani lokaci kuma aka zo gunku a nan asibiti sai ku ce ba kwalara ba ce. Wannan yana nuna cewa akwai cutuka masu kamanceceniya da kwalara?
Akwai cututtuka musamman a yara da kuma masu shekaru wanda za su zo ma da gudawa. Yaro zai iya yin zazzabi ma na malaria, zai iya zuwa ma da gudawa. Saboda haka gudawa ba abu ne da wai za ka yi amfani da shi ka ce ai mutum yana da amai da gudawa na kwalara ba. Mafi yawanci wanda muka ce su ne kamar misali yara ƙanana da manya masu shekaru, abubuwa da yawa za ka iya cin abinci ma da kamar misali irin ko sinadari ko gishiri ko magi ko me yayi yawa zai iya sa mutum cikin shi ya lalace ya yi gudawa. Amma kowane kwayan cuta da yake zuwa da gudawa yana zuwa da wasu abubuwa wanda kawai a asibiti ne za a iya ganowa cewa wannan cuta kaza ne, ko amai da gudawa ne ko ba amai da gudawa ba ne, domin sai ka zo za a tambayi, za a yi tambayoyi, sannan a gwaje-gwaje, a dudduba, sannan daga nan ne shi likita zai fara ragewa cewa in ina tunanin abu biyar ne zai zo da amai da gudawa, la'akari da abubuwan da ka zo da shi, a haka a haka daga tambayoyi da dubawa da kuma gwaji zan dawo da shi ɗaya biyu har in zo zuwa ƙarshen abin da ya kawo wannan rashin lafiya.
Tunda ita ga hukumar kula da takaita cutuka ta Najeriya ta ce za a sami wato yawaitar wannan cuta ta kwalara a tsayi yanayi wannan na damuna da muke tunkara ko kuma da muka shiga, musamman ta fayyace wato jihohin Kano da Zamfara da kuma Bauchi, menene ya kamata mutane su yi a ɗaiɗaikunsu tunda gashi an yi hasashen abin da zai ka iya afkuwa.
To kamar ɗaya daga ciki shine na farko wannan kamar fadakarwa da ake yi gidajen radio, television da jaridu su ci gaba da fadakarwa. Sannan da bukata ainihin mu canja ɗabi'un mu wajen tsafta domin ba wanda zai zo ya tsaftace ma kanka da kanka da gidanka. Sannan kamar ƙauyuka da sukan je waje su yi bayan gida babban abin da ya kamata ko aikin gayya ne suke yi a yi masai a gidaje ko wannan yau a yi masai a wannan gidan gobe a yi haka haka kowa zai iya samun masai. Sannan masai ya cika akwai yanda ya kamata a kwashi sannan akwai tsarin yanda ake zubar da bayan gida in masai ta cika. Sannan har ila yanzu akwai mutum zai ci abinci ya wanke hannun shi bayan ya ci abinci ya wanke hannun shi in an gama cin abinci a wanke kwano a aje kara bar abinci a bude sannan kuma masai a rufe ta. To wannan su kadan daga cikin abubuwa ne akan kanmu da za mu yi domin karewa. Sannan in mutum yana da amai da gudawa a gida kai ba naka bane ka ce kwalara ne ko ba kwalara bane, abin da ake so shine a je asibiti a tuntuba a yi gwaje-gwaje a sani a tabbatar da magani. Sannan kuma kira ga al'umma da gwamnati gaba ɗaya shine a samar da ruwa ingantacce wanda al'umma za su yi amfani da shi ba tare da tsoron ciwo zai kawo wannan ƙwayar cuta ba. In gwamnati ba ta yi ba a ɗaiɗai kunmu kafin gwamnati ta ankaro za mu iya zuwa mu haɗu muna da samari a da za a yi aikin gayya a yi rijiya a yi kwashe a hanyar ruwa saboda haka yana da matuƙar kyau mu san cewar lafiyarmu ta muci. Duk abin da gwamnati za ta yi dole ne ko kuma kasashe masu taimako ko kuma kungiyoyi masu taimakawa domin inganta lafiyarmu duk abin da za su yi domin taimaka mana bayan kanmu ne domin mu lafiyar nan ta mu ce dole sai mun yi yunkurin mu sannan za mu kiyaye wannan kwayoyin cututtuka banda kwalara ma ga baki daya.
Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Dan gaja likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ki yaya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka ba gobe. Da ji ya faɗe ke ka ba ka yau gobe dan ka ba ki yake so. Dan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin. So a gaja likita bokan turai a maida niyya sosai. Na ce a gaja likita bokan turai a maida niyya sosai. Zan gaja likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan budan yabo kullum wa kadai dan su ce tiragi ai sake wasu na ga Allah rabbi.
Kuma a nan mun gaida likitoci mun san ba don kuɗi suke yi ba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Levis Gresham da engineer mu na yau tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Zan ba ku dan misali aiki na likitoci. Aiki na likitoci. Lokacin da bubu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari hada dan mawaliki kika na canza masu ciwo wadansu na ta kugi wadansu na ta nishi wadansu na ta ruri wadansu na ta kuka wadansu na ta kuka sun kariye ne jini ka ta jikin su sun galaya.